Baki. Mayang kawya. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewa maso yammacin Najeriya, manazarta na bayyana matakin da gwamnatin kasar ke dauka a matsayin wasan kwaikwayo. Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin rasuwar sarkin gobir na sabon birni a jihar Sokoto a hannun ƴan bindigar da suka sace shi, wasu al'amura sun biyo baya da masu fashin baki ke ganin sun ƙara bayyana matakin koli na taɓarɓarewar sha'anin tsaro a faɗin Najeriya. Ko baya da bidiyon martanin kasar gumin ɗan bindiga Dalla Tirji kan rasuwar ta sarkin gobir, akwai kuma wasu bidiyoyi na kisan jama'a da sauran ayyukan ƴan bindigar daban-daban waɗanda akasari kuma ƴan bindigar ne da kansu suka yaɗa su a duniya. Wanda ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka ga Turki da yaransa suna tsallin murna kan wasu tankokin yaƙi na soji da suka ce sun kwace bayan fatattakar sojojin waɗanda daga bisani suka cinna musu wuta. Tuni da al'umma musamman a shafukan sada zumunta suka yi ta baiwa wannan al'amari fassarori da dama, abinda kenan ya sa rundunar tsaron Najeriya ta bakin Group Captain Ibrahim Ali Bukar ta yi bayani kan rahoton bincike dangane da wannan lamari.
Wato za su je wani clearance operation ne, wato suna hanya. To kuma sarka manta ka san ana cikin Augusta ne, wanda ruwan sama ta zamanto sosai, sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motan ya kasa tafiya haka, da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin. To alal hakika ana cikin wannan abin, bayanan sirri ya nuna kan cewa ga wayannan ɗan ta'addan sun gayya za su taso musu. To da wannan aka yi wannan, aka ji wannan bayanin, sai su kuma sojojin da dabaranmu na mu, sai aka yi demobilizing motan da yake an yi kokari a cire shi taci tara haka, sai aka demobilizing vehicle din. To as suka yi demobilizing vehicle din suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu, suka yi advancing. To sai wannan ƴan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta, kamar da shi director ya faɗa a reportin sa.
To wannan lamari kuma ya haifar da shakku kan matakan da gwamnatin kasar ta ce tana ɗauka a yaƙi da ƴan tada ƙayar baya, musamman ma na baya-bayan nan da aka ga ƙaramin ministan tsaron kasar Bello Muhammad Matawalle tare da manyan hafsoshin tsaron kasar da sunan cewa sun tare a Sokoto domin yaƙi da ƴan bindiga, lamarin da wasu ke gani tamkar wani wasan kwaikwayo ne da aka tsara. Basharu Altinubu ya waƙi ta shugaban kungiyar rundunar adalci kuma ɗan asalin yankin Sokoto ta gabas, ya daɗe yana bibiyar yanayin tsaron yankin.
Mu mun ɗauki wannan halaka, akwai wani al'amari mai muhimmanci wanda sha'anin samar da tsaron ya kasa samu, daga koda sirrance ne, koda bayyana ne, koda ƙwarewa ce, koda ainihin unhwani da intelligent report da bayanun na fili ne. To duka dai waɗanga abubuwa ne waɗanda ya kamata sojan Najeriya su tsaya su dibe su, domin su gani wani al'amari ne sun karasa, kuma me ya kamata a yi. Ai, ko kusa ba su bisa ga wani al'amari wanda muke gani, duk kuma mai dibe al'amura yake ganin cewa hanya ce ta wanzar da samun zaman lafiya wannan yanki da gabacin Sokoto, wanda shi ya sanadi ya kawo su Sokoto. Ai, kaga akwai yankin birnin Gwari an wuce keshi, ai kaga akwai yankin Katsina an wuce keshi, ai kaga akwai yankin Zawai an wuce keshi. Yanzu aka zo Sokoto aka ce za a tunkari gabacin Sokoto domin aka kaɗa waɗannan ƴan bindiga. To waɗannan yankunan sun sa wayoyi ne sun ragaita daji, koko sun sa jami'an tsaro ne sun ragaita dazuzzuka. Kaga duka waɗanga abubuwa feluwa ce, katsawa ce, ƙarara, wanda mu da ke bibe wannan al'amari shekara da shekaru mun san da akwai rashi, akwai katsawa ga yadda ake faɗa da waɗannan ƴan bindiga. Ai, wannan al'amari ne wanda ya kamata a tsaya a nazarce shi, ko mu da ba mu jami'an tsaro ba, ko mu da ba mu da training, bibe al'amarin mu kai. ko mu da ban mu iya rika bindigobi ai mun sani don mai hakon tsuntsu ba shi tada hannu nai kaya gwamnatin tarayya za ta wada da tsandin niga ta wada mai jibi ina nan ta yi kaya jami'an tsaron za su wada tsandin niga su wada mai sun yi soja su wada mai sun yi taro da mutane jiha su wada mai gobe ana hita domin a kwada da shi kin mina ne ake so a dauki al'umma cikin wannan kasa wannan irin ainihin dubaru ne za a da kusahu da a cewa akwai su kasa karara waɗanda ya sa za a yarda cewa wannan kwadan da gaske ne ba shiri ne ake ba shi yasa al'umma ka cewa shiri ne wasan kwaikwayo ta malamu tala
shi kuwa ƙwararre a fannin sha'anin tsaro da binciken sirri Dr. Yahuza Ahmad Getsu cewa ya yi wannan yanayi ya bijiro da tambayoyi da dama da ya wajaba akan gwamnati ta amsa wa 'yan Najeriya
Karamin ministan tsaro ya tattara shugabannin harsoshin sojan Najeriya ya tafi da su yankin Sokoto cewar sun tafi su kawo karshen Bello Turji. To tambaya anan shine ashe Bello Turji yana da karfin da har sai an tattara dukkanin shugabannin harsoshin kasa na jami'an tsaro na sojoji musamman kafin a iya magance shi? Tambaya ta biyu ashe Bello Turji yana wani guri wanda ba a sani ba? Tambaya ta uku shin abubuwan da Bello Turji yake yi kenan yana nuna cewar ya fi karfin Najeriya ma'ana wato yana sama da kasar baki daya muna da ƙananan hukumomi 773 a Najeriya kenan yana nufin duk karamar hukumar da aka samu matsala ta tsaro inda waɗansu suka yi turjiya ko kuma suka ja daga sai an tattara shugabannin hukumomin harsoshin sojan Najeriya sannan za a iya daukan magani magance su to idan aka samu matsalar ta faru a Eleme ta faru a Raba ta faru a Wasogu ta faru a Rafi kaga yankuna ne mabambanta na kasar inda na dauko jihohin Niger da Sokoto da Zamfara da sauran makamantan su to kenan ko da wannan lokaci sai an shirya an tafi waccan karamar hukuma to idan wata karamar hukuma ta saki samun matsala irin wannan ta yaya za a tinkari wannan matsalar ina ganin lallai kullun kamar yadda nake faɗa jami'an sojan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya suna da gogewa da ƙwarewa da za su iya yin dukkanin abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta ta'addanci ko satar mutane don kuɗin fasa to amma wataƙila ni ban yadda cewar kasawa aka yi ba a akwai abin da aka ƙi saboda akwai bambanci tsakanin na kasa da kuma na ƙi amma ina tabbatar da cewar da za a yi abin da ya kamata to jami'an tsaron Najeriya suna da fasaha da dabara da ƙwarewa da gogewa wanda za su iya samar da mafita da kuma maslaha kan wannan matsalar da take faruwa.
To sai dai Kanal Muhammad Dole tsohon babban jami'in soji da ya yi aiki a rundunar ƙawancin tsaron yankin tafkin Chadi yana ganin wannan matakin ya dace.
Babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati hukumomi kenan don haka idan an diba haka wannan matakin da an ka ɗauka ya yi daidai sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi su maye-mayen jami'an gwamnati da kuma maye-mayen hafsoshin sojoji suna zuwa ƙaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci-lokaci ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala.
Amma duk da haka Wing Commander Musa Isa Salman mai murabus yana ganin matakin da gwamnatin ta Najeriya take ɗauka musamman na tarewa a Sokoto wani babban abin dariya ne.
Su tare Sokoto ko wani wuri ba bai taso ba alama ce da ke nuna cewa kila akwai abin da ake cewa break of akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura bai da amfani kuma ba zai taba samar da wani ɗame ido ba ko kuma ya haifar da ɗame ido kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka je suka ji mana wannan magana dariya gaskiya za su dinga mana.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sun Yanna ke muku sallama daga Washington DC.